أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa musulmi, yau muna 12 ko wata azumi ya fara gudu ha alhamis 12 ga watan ramadan, wata na tara a cikin jerin watanni na shekara ta musulunci, shekara ta 1435, wanda ya dace da tara ko ga watan 7 miladiya aihuwar isa alaihi salam dan maryam, shekara ta 2014. Muna cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Baqara, sai watan 7, tara gare shi ko kwana tara gare shi ko 10, a 10 ga watan 7 kenan, 10 ga watan 7 miladiya aihuwa Isa dan Maryam alaihi salam, shekara ta 2014, ko mu ce 2014. To, mu da an samu aiki da wannan, za mu tashi aya ta 80 a cikin suratul Baqara, shahi na 12, wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
نعم، الله سبحانه وتعالى يتي وقالوا سناتي وقو سنتي لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وتاب ذات شافي مباتي انكو نكي انكا لن ما أنا قودا ذامو شكو تجه النما تو انكو نكي كتن نزاموي كاقا دقنن سنهار سابو مطلع. Wasu daga cikin su suna cewa babu wanda zai shiga aljanna sai ba Yahudi ko ba Nasari. Wasu kuma suna cewa wuta ba za ta shahe su ba sai kwanaki ɗan kaɗan kenan, tun da nan sun san ba su aikata alkhairi ba. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce, qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan, shin kun riƙe alƙawali ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala da kuke faɗin wannan magana, falan yukhlifa Allahu 'ahda, to Allah subhanahu wata'ala bai saba alƙawalin shi in dai har ya ɗauki alƙawali. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, koko kuna faɗi ne wato ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda ba ku da sani akan shi, cewa wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. A cikin suratu Ali Imran akwai wata aya wadda take kama da ita, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. تو تند تاء المربوطة ني تند تاء المفتوحة ني ننكم تاء المربوطة شيسا ما لمن تفسيري ديوا دك تكين سوسوكة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة دكما لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ما أنسو قدا جماعة قدا تفضي ونما قدا. Amma daga cikin waɗansu malaman Al-Qur'ani kuma waɗanda suka yi bincike akan ayoyin Al-Qur'ani irin su Dr. Fadl As-Samar Ra'i, mutumin ƙasar Iraq, yana ganin cewa a'a, waɗanda suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah daban, waɗanda suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat daban, domin ma'dudat a tsarin ka'ida ta yare na Larabci bai kai ma'duda yawa ba. In an ce ma'duda yana da yawa, in an ce ma'dudat to bai da yawa. Amma wani lokaci Al-Qur'ani yana iya kawo wato wanda bai da yawa a wurin mai yawa, saboda shi Al-Qur'ani bai da iyaka kuma ya sauko dukkan yare na Larabawa. Amma da za mu ɗauki a ka'ida ta Larabci, idan muka ce an-nawafiz maftuha, muka ce wato fenetar ko kuma tagogi maftuha suna bude to sun fi yawa a lokacin da idan muka ce annawafid maftuhat sun zama to ɗan kadan domin maftuhat suka ce bai da yawa daga 3 zuwa 10 amma maftuha daga 3 har zuwa abin da ya kai inda babu iyaka a cikin lissafi to kenan shin dun ma'anarsu guda ce ko kokaka sabari ne tsankanin malamai amma wasu sun ce jama'a waccan daban da suka ce ma'dudat saboda laihin su bai kai waɗannan ba laihin waɗancan wato shine suna faɗin waɗansu abubuwa na daban yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum an kawo qadiyya ce ta azo ayi hukunci wajen manzo Allah suka kiya amma waɗannan kuma yaqtuluna annabiyina bighayri alhaq kenan ko wanda ya kashe annabi yahi zunubi bisa ga wanda anka kire shi tunda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum shi sa shi doktor Fadl Samar Ra'i yake cewa a waɗanda anka ce yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anka ce su zo ayi musu shari'a wannan ba yahudi da yi zina kaga shi sa anka lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat amma wanda suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda dama sun kashe annabawa sun yi laifi mai yawa wallahu a'lam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to qul attakhadhtum 'inda Allahi ahda ka tambayesu attakhadhtum 'inda Allahi ahdan kulliki alqawli a wajen Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala sai an rike alkawali da shi ake faɗin magana ko mutum baka zakkuwa ka faɗi magana akan shi mutukan ba ku yi alkawali ba in ka zo ka ce mini ba ni jika goma nan wane ba ni jika goma ce alkawali muka yi shikenan ba ta lazimce ne ba to shi Allah subhanahu wa ta'ala bai saba alkawali idan yayi alkawali da ku to ku kawo in ko ba ku yi alkawali da Allah ba to wannan magana faɗin ta ne kuke falan yukhlifa Allahu ahdahu shi ko Allah baya saba alkawalin shi Allah subhanahu wa ta'ala in yi alkawali baya sabawa inna Allah la yukhliful mi'ad Allah bai saba alkawali Allah in yace kaza ba wai dan saboda bai iyawa bane a'a bai yi ne ina fata an fahimce ni akwai bambanci tsakanin ina iya yi da ban yi akwai abin da kana iya yi amma ba za ka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid yana aikata abin da yake so amma kuma shine ya daukan makaide cewa ba zai saba alkawari ba ya daukan makaide alkawullin cewa duk wanda yayi aiki nagari zai sanya shi aljanna duk wanda yayi aiki wanda ba mai kyau ba zai sanya shi wuta duk da yake cewa ayyukan mutane ba su isa ba su biya ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu har su shiga aljanna amma cikin falala sai da rahama sai ya ce duk wanda yayi imani zai sanya shi aljanna kaga in kun rike alkawali da Allah to ku kawo malamai suka ce nan an yi hasko sharti wato in ittakhadhtum 'inda Allahi 'ahda falan yukhlifa Allahu 'ahda in hakun rike alkawali wajen Allah to Allah ko baya saba alkawali am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun a ku dai kuna fadi ga Allah abinda ba ku da sani akan shi don haka kenan kun kirkira ƙarya kun jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine malamai suka ce alqur'ani yana koya muna yadda zamu yi magana da dukkan mutumin da zai zo da magana da ba ta gaskiya ba kenan yanzu na alqur'ani ya kawo magana su sannan yayi kokarin kore ta hanya guda biyu kun ce ba za ku shiga wuta ba to akwai hanyoyi guda biyu wadanda za a tabbatar da cewa haka nan ne attakhadhtum 'inda Allahi 'ahda in kun rike alkawali a wajen Allah to ba za ku shiga wuta ba am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun ko kokariya ce kuke fesawa cikin bisa an yi guda kenan in kun rike alkawali tabbata za ku shiga aljanna idan ba ku rike alkawali wajen Allah ba to wutar jahannama za ku shi yasa anka kewaye ko dai ya zama to gaskiya ko ya zama to ƙarya saboda bai daukar wato huska guda biyu ko za su shiga wuta su zama to makaryata ko kuma za su shiga aljanna su zama to masu gaskiya to ko sai an rike alkawali wajen Allah sannan ake shiga aljanna su ko ba su rike wannan alkawali ba domin ayyukan da suke yi suna ƙaryatar da maganganun da suke faɗa ina fata an fahimce ni wannan yake nuna cewa akwai hadari mutun ya rinka faɗin ƙarya wajen ubangiji ma'ana ya danganta ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wataala balle ma wanda kuma mutumin da wato yake kira zuwa ga musulunci wa man azlamu mimman iftara ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin yana da munanci abu ne mai girma mutun shi danganta ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wataala abu ne mai girma shi yasa ibn al-qayyim yake cewa da Allah subhanahu wataala ya jiro manya-manyan zunubai to da ya kawo wajen yi mishi ƙarya sai da ya bari ya kawo wato ga shirka sanan ya hada su qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Kaga da ya kawo alfasha wadda tabbayyana da wadda ta koyu, sannan Allah subhanahu wataala ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, ku yi shirka da Allah abinda Allah bai sabkar da dalili akan shi ba. Kaga shirka ita ce babban zunubi ko? Sai Allah ce wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun, daga shirka sai wannan. Wannan kuma shine yanzu abinda mutane suka dauka wasa. Zaka ga da jahillai da malamai duka fadin magana ga Allah subhanahu wataala wadda ba gaskiya ba, abu ne mai sauki gare su. Sai kaji mutun ya ce maka Allah ya ce kaza, ai Allah ya ce kaza, hadisi na ƙarya, ko kuma kaji an ce bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Shikenan sai an tambaye shi tukun wace sura na? Babu. Wace aya ce? Babu. Wani malami ne ka saba jin ya faɗa? Babu. Ko kuma mutumin da yanzu mutanen da suke so su yi kokarin su sa rigan malamta saboda Allah ya hore gidan radio da gidan tele, sai ka iske mutumin da bai yi karatu ba yana gidan radio ana mai fatawa yana bada amsa. Ka sani cewa duk fatawar da an kai ma ka bada amsa akan jahilci, taqulu ala Allah ma la ta'lamu, kana faɗi ne akan Allah abinda baka sani akan shi. Domin babu aya zato ne sai ka ji ce to ina ganin dai fatawa ake ba su da ina ganin dai. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya sabka bai da dalili bai da hujja akan shi, sai wake sai Allah mai hukunci ya mai wahayi. In an kai mai tambaya ba za ku wani shi ce ba ku yi kaza, a'a Allah sina yake cewa ce kaza. Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa. Yas'alunaka anil khamri wal maisir قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. دكان ودان ابوه منزو الله صلى الله عليه وسلم بيزابو راي تشي كذا سي يبي اهنكلي سي وحي يا سبكا مو كما ينزو شيطان نغا متاني وحي باب ده ان باشا كاهنكلي يكي باكنك يا باكا امسا kahin ba ya fahimci menene ake son a ce ya bada amsa, kuma ba yadda za a yi a yi ma mutum tambaya marmakon matsayin bai sani ba ya bari sai ya yi bincike kai tsaye yadda kake Nijar ka taba jin ana tambaya an ce ga amsa sai an zo gobe. Ka taba ganin ai ma mutum tambaya komi karancin almajirancin shi ya ce maka bai santa ba? Ba zai taba yiwa ba. Da an yi mai tambaya sai ya bada amsa ko bai sani ba, ina tarin kuma kiyama ya yi son shi ciwuta a ranar tashin alkiyama. Wannan kuskure ne idan baka sani ba, koko wata tambaya tana buƙatar sai an yi bincike sai ka je sai ka yi bincike, ko kuma wata tambaya tana buƙatar sai ka je ka yi magana da sauran malamai ƴan uwanka ɗalibai kun ƙara tattaunawa. Domin Allah subhanahu wataala shi kadai adda cikakken ilimi wanda ba yadda za a yi a samu mantuwa ko kuskure. Amma dan adam bai kai inda zai dauka wannan matsayi ba, amma saboda son girma ka hison da an yi tambaya ka ce kaza, da an yi tambaya ka ce kaza, a ce wane, duk tambayar da ka zo mai shi na bada amsa gare ta, to wannan halaka ce. Don ranar tashin alkiyama za ka yi kuka, sai Allah ce bala man kasaba sayyi'atan.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
نعم بلا الله يتي تبت بلا ما يسوك تيكي ننن أنكور مغانا دتنق باتزا أتبت الدوات مغانا شيني بلا wato al idrab al intiqali ko kuma al idrab al ibtali. Ana son a kore magana su a tabbatar da magana da take gaskiya, kamar da sun kace lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillah. Kina an kore magana su an tabbatar da wata magana. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ce a'a sana idan mutuwa intiqal, bala an kore magana su, sannan kuma ga wata magana sabuwa. Kina yana wato yana iya doka ihtimalikin abubuwa guda biyu. Sai Allah ce man kasaba sayyi'atan, duk wanda ya aikata mummuna, duk wanda ya aikata mummuna, wa ahatat bihi khati'atuhu, munanan ayyukan shi sun ka kewaye shi, to fa ulaika ashabun nar, waɗannan su ne ma'abuta wuta, hum fiha khalidun su suna masu wadanda anka kaddara ma dawoma a cikin wuta kalima ta as-sayyi'a tana nufin abinda bai da kyau dukkan abinda bai da kyau ana kiran shi as-sayyi'a wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid amma nan malaman tafsiri sai suka fassara as-sayyi'a da shirka da yawa daga cikin malaman tafsiri suna fassara as-sayyi'a nan da shirka don mi suna kallon karshen aya don an ce man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun amma haba kuma ta ahli sunna wal jamaa babu wanda wuta za ta tabbata akan shi dole sai mutumin da ya mutu akan shirka mutumin da ya mutu akan shirka ko kuma ya mutu akan kafirci shine zai tabbata a cikin wuta amma mutumin da yake aikata kaba'ira a mazhaba ta ahli sunna wal jamaa ba ta mu'tazila da asha'ira ba da wadanda da ake cewa ɗan kalakatu su a wajen su dun bayin sabon Allah kafiri da in ka sha giya kai dan wuta ne wutar jahannama za ka tabbata a ciki amma a mazhaba na ahli sunna wal jamaa duk mutumin da bai kafirce ma Allah ba kuma bai shirka bai tsahi bai abubuwan da suke kai shi zuwa ga shirka to wannan mutumin in ya mutu za a bar al'abarin shi zuwa ga Allah domin Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kenan man kasaba sayyi'atan duk wanda yayi shirka domin nan as-sayyi'a ba a ce hum fiya khalidun mutakabba shirka bane wa ahatat bihi khati'atuhu sannan munana ayyukan shi sun ka kewaye shi dukkan abubuwa da sabon Allah yana aikatawa domin duk lokacin da mutun ya kafirce ma Allah to bai jin shakka ya aikata duk wani aiki na sabon Allah subhanahu wataala imani daga sawa kana jin tsoro daidai imanin ka daidai yadda kake nisanta abubuwan da Allah subhanahu wataala hada amma kafirai da mutushirkai ba su tunanin lahira abubuwan da suke yi ba su ma tunanin kiyama kai kai da kake tunanin za a yi kiyama shi so shi kai komi da na azo a aikata yanzu nan shi yasa kuke ganin zina ta yaɗo kasashen turawa su a wajen su ado ne shi yasa a cikin Radio France International wata mace ana mata tambaya aka ce mata kamar yarinyar da ta yi aure budurwa babu wani ɗan namiji wanda ya taɓa sanin ta sai mijinta sai ta ce wannan su abin kumya ne gare su abin kumya ne France a ce an kai mace gidan miji sai mijinta ne ya san ta ya mace a wannan ƙauyenci na suka ce wannan abin kumya ne za a zarge wannan mata a cikin al'umma mu kuma ha abin mamaki a da in mutum ya aure mace bai same ta budurwa ba har mai mashi na ishi mutuwa sannan uwayenta sai an yi musu barka to amma yahudanci yanzu ya shigo kasashen mu mu ma yanzu in kashi matan da ake aura a matsayin ɗan mata kashi uku cikin biyu duk zaka iske su ba matan da ba zaka iske su ba ƴan mata bane waɗanda haƙiƙa budare ne saboda yahudawa sun bata mu don mi don an ce sai ka kai ɗiyar kalakwal kuma in ka kai ta ɗiyar kalakwal baka da izinin da zaka sa ta wato zaka sa ta ta yi aure sai ta ga dama sai ta kai shekara 18 in ta kai 18 kuma ta zama majeur in ta zama majeur kuma ba a da izinin da za a aza ta da wanda take so sai wanda take so shikenan ƴan mata ga sunan kuna kallo sai su yi abin da suke so suna buwat suna gidan rediyo suna wajen rawa sune kaza mace ta hita tun da yamai har zuwa difa a tare ita taron siyasa taron kokowa taron wane ne taron wane ne ba su ji tsoron Allah subhanahu wataala kai kai na ka tunanin sallah da ranar tashi alkiyama su turawa duniya sun shagala da ita ina fata an fahimce ni to shi sa ahatat bihi khati'atuhu ko ina zulmi sai kewaye shi giya yanzu in ka tafi kasashen arna ba su dauke ta wani abu ba zina a kasashen arna ba wani abu bane idan ba ka yi mazina kai ba kauye ne mata su suke neman maza abin mamaki ko ba hakan ga ba giya kuma kamar ruwa ake shanta ahatat bihi khati'atuhu Allah ya tsare mu da wannan abubuwa to ulaika ashabun nar fa ulaika ashabun nar Allah ce waɗannan su ne ƴan wuta cikakki Allah ya tsare mu hum fiha khaliduna suna masu dawama a cikin ta wallazina amanu wa amilus salihat Allah ce waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki nagari sun yi imani da Allah sun yarda da ranar tashin alkiyama usulai na imani guda shida sun yarda da su wa amilus salihat sun ka aikata aiki na kwarai ba a cewa an yi imani da Allah kuma a komo a yi zamanin rudduk a zamna a yi kwance a sai an tashi an yi aiki dole in ka diba annabawa sun yi ka imani kuma suna nan ga aiki ba ka ce a'a ai shi imani cikin zuciya shike ba sai ya bayyana ga riga ba ba sai ya bayyana ga wando ba a'a ai cikin zuciya shike to annabawa sun yi ka imani kuma sun bayyana da imanin su ko ka yi annabawa imani ne to annabawa suna da imani kuma suka zo a jami'in sallar subahin ko ka yi su imani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun suna da imanin kuma sun kai aiki irin na masu imani sun ka bar game sun kai sifata musulunci dan haka in kana yarda da addini kai aiki ka tsaya kai aiki kawai kuma aikin nan dukkan abin da Allah ya umurni kowa Allah ya raba mai masu ilimi an ka ce ku yi aiki da ilimin ku karantar da al'umma masu kuɗi aka ce ku dauko dukiyar ku ku sanya ta cikin aikin addinin Allah matasa masu ƙarfi ku yi tsaye ku ga kun zubar da wannan ƙarfin naku ya tarare cikin aikin Allah subhanahu wataala mata ku tarbiyyantar da ƴaƴanku a samu iya masu albarka wannan taimakon addini shine masu mulki ku yi tsaye ku hana banna a bayan ƙasa shine amilus salihat ulaika ashabul janna wadannan sune ƴan aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su hum fiha khalidun suna wadanda sun ka an ka kaddara ma da wama a ciki malamai suka ce dama al'ada ta alqur'ani Allah ya kire shi almasani almasani shine wanda yake wato kawo abubuwa guda biyu kishoyin juna in ya kawo wannan sai ya kawo wannan to daga ciki duk lokacin da Allah ya kawo ƴan aljanna sai ya kawo ƴan wuta in Allah ya kawo makoma ƴan wuta ya kawo makoma ƴan aljanna in Allah ya kawo abu mai cutarwa sai ya kawo wanda bai cutarwa sai ya kawo kishin jira in ya kawo namiji ya kawo mace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima ya an kawo wannan sai aka kawo wannan wal ladina an kace man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati atuhu kishiyashi walladhina amanu wa amilus salihat anka ce ulaika ashabun nar wadancan ku anka ce ulaika ashabul janna hum fiha khalidun hum fiha khalidun masali kidan akawo wannan akawo wannan alqur'ani bai so ya kawo hukunci guda a kullun sai an kawo akama mai kyau akama wanda bai da kyau wa hadainahun najrin a ce ma to zabi wanda kake so dan haka in ka zabi mai kyau gare ka ta kare in baka zabi mai kyau ba mutuwa za ka yi sha'ir yake cewa almaut babun وكل الناس داخله فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله إلها وإن عصيت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار يأتي الموت باب إتمتوا قوفاتي وكل الناس داخله كما قوة سابتة وأنهم قوفة yace fa ya laita shi'ri ba'da albab maddaru yace ya kai tun wake na shin bayan kofar nan da za a shiga wani gida na za a fadawa domin ba wai kofar ba wani gida na za a sai yabba kan shi amsa yace ad-daru daru na'imin gidan da za a shiga gidan ni'ima ne amma da sharadi in amilta bima yurdi al-ilaha in kai abinda Allah yake so in kai abinda Allah ya yarda shi wa in asaita in ko ka saba ma Allah fannaru to kuma wuta kai yace to huma mahallani malil mar'i ghayrahuma gidaje ne guda biyu wurare ne guda biyu wanda dan adam bai da wani wuri ba su ba ko wuta ko aljanna yace ya kai dan adam fanzur li nafsika ayyu dari takhtaru kadiba makanka ka tsaya kai nazari kaga wani gida ne kake so tun dan duniya me Allah ya ce
wa idh akhadna mithaqa bani israila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وتوكتنا لوكتن دمونكالك القول بني إسرائيل قا القول التي لا تعبدون إلا الله kada a bauta ma kowa in ba Allah ba domin bauta haƙi ne cikakke na Allah subhanahu wataala wa bil walidaini ihsana iyaye uwaye a kyautata musu wa zil qurba da ma'abucin kusa ma'ana zumu kenan wal yatama da marayi wal masakin da miskinai wa qulu lin nas husna, ku gaya ma mutane magana kyakkyawa, wa aqimu ssalata aqida sallah, wa atu zakata abada zakka. Bayan haka Allah ce thumma tawallaytum, sai kuka juya kuka bada baya, illa qalilan minkum, sai dan kadan daga cikinku, wa antum mu'ridun, kuna masu bijirewa. Da haka da anka ce an rike alƙawari na bani Isra'ila, wannan aya hadda mu ta shafe mu, domin waɗanda usuluddini na abubuwa na waɗanda kowane annabi ya taho an yi mai umarni da waɗanda abubuwan ba a canza su, kenan ba bani Isra'ila ba har mu ta shafe mu. Shi yasa Allah ce la ta'buduna illa Allah, kada a bauta ma kowa in ba Allah ba, domin bauta haƙƙi ne nawa, haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala. Shi yasa ba a yarda ba dukkan abin da yake ibada a juyar da shi zuwa ga wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. In ka yi wannan ka kafirta. Sallah haƙƙi ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala, da ka yi ma wani sallah ka kafirta. Ina fata an fahimci ni, ka yi mai sallah da niyyar ibada ka kafirta. Ina fata an fahimci wannan da kyau, don ana cewa ana yi magawa sallah, to lokacin da ake magawa sallah ba sai ake ma sallah ba, umurni ne an ka ce a yi mata sallah. Ina fata mutane sun fahimci wannan da kyau. Kenan ibada mahdhal lillahi subhanahu wa ta'ala. Haka sujada Allah bai yi umurni a yi ma kowa sujada in ba shi ba, da kai ma wani sujada ka kafirta. Ina fata an fahimce ni. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada, da wuraren sujada da kuma gabbai na sujada na Allah ne, kada a yi ma kowa sujada in ba Allah ba. Don haka haramun ne, hita ne daga cikin musulunci ka dauki abin da Allah ya ce ake yi saboda shi ibada mahdan, ka bada su zuwa ga wani, da kai wannan ka hita daga cikin musulunci. Kuma wannan shine babban alƙawarin da akwai tsakanin mu da Allah. Don haka kuma da mutum yayi hasarar wannan, yayi hasarar shi duniya da lahira, domin da kai shirka da Allah babu zancen Allah subhanahu wataala ya gafarta maka. Sannan ita ibadan nan tana da sharuɗa, dole na sai Allah ya ce ayi ko a bari, ba komai ake cewa ibada ba. Dan da yawan mutane suna yin ibada wanda Allah bai sa su ba. Ina fata an fahimci ni. Kahin abu ya zan ibada yana buƙatar ya samu asali guda biyu, imma cikin aya ta Qur'ani a ce Allah ya ce, ko ko Allah ya ce a bari, Allah ya ce ayi ko Allah ya ce a bari, ko kuma cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ko ya ce a bari, to ya zan ibada. Amma duk abinda babu shi cikin alqur'ani, babu shi cikin hadisi, in kai yi to wanda ya umarce ka shi ne kake yi ma, don haka wahala banza ce za ka yi. Ranar tashi alkiyama zaka zo ka nemi lada, babu lada, ka tsine mai ya tsine ma, sannan ai wata jahannama da ku. Allah subhanahu wataala ce to wa bil walidaini ihsana, uwaye kuma a kyautata musu. Malaman luka suka ce al walidaini, fassara shi da Hausa mazaje guda biyu, domin alwalid shine ma'aji, alwalid ma'aji sai a ce alwalidaini, amma uwa mace mahaifiya alwalida ya kamata a ce mata. Ina fata an fahimce ni. Amma nan sai an kai taglibu janibi dhukuri ala janibi al-inas, a duk lokacin da jami'i ko kuma dhamiri ko ismi na mata da na maza suka hadu, to sai a rinja yadda na maza akan na mata, domin sai an kace alwalidaini ko kuma al-abawani, wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini, kaga abawahu uwayen shi mazaje guda biyu, amma at-taglib ne ana muhim mahaifiyar shi da mahaifi ne. Ina fata an fahimce ni. To wa bil walidaini ihsanan, iyaye a kyautata musu. Allah ya yi umarni da a kyautata ma iyaye, sai Allah subhanahu wataala ya tufara juruwa, wato haƙƙi mafi girma zuwa ga na ƙasa gare shi, zuwa ga na ƙasa gare shi. Daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye, duk inda Allah kawo haƙƙinsa da ya ƙare sai zuwa ga haƙƙin iyaye. Duk inda ka cikin Al-Qur'ani ko ma cikin suratul nisa, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana, ko ma cikin suratul an'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana. Haka cikin qissatul luqman, wa id qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim wa wassayna al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fi saluhu fi 'amayn an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Da an kawo haqqin Allah, to haƙƙi na biyu shine haƙƙi na iyaye, dole a kyautata musu. Ka kyautata musu ta hanyar magana wanda zaka fa'i zuwa gare su, ka kyautata musu ta hanyar aiki wanda ya kamata kai musu, ka yi ƙoƙari kaga ka amfana da su da duk irin falalar da Allah ya baka, kuma ta hanyar da shari'a ta baka izinin ka aikata. Wannan shine a haƙƙin su gare ka. Allah subhanahu wataala ya hana a faɗa musu magana guda ta walakanci. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kakkace musu tir. To yanzu ina yan association de droit de l'homme, waɗanda suke dan suna zuwa suna waye ma yara kai suna cewa idan yara uwaye sun kai musu wani abu su zo su kawo musu ƙara za a kai su justice. Allah ya hana ka ci mahaifinka uf dir. To ga ƴan association de droit de l'homme, ga ƴan majalisar ɗinkin duniya, ga tele ta ɓata yara ba su ɗauki uwayensu komi ba, an koya musu abinda ake cima liberté totale, suna da izinin da za su aikata abinda suke so. Shi yasa sai a tura ƴan waɗanda majalisar ɗinkin duniya take aikawa da ƴan association de droit de l'homme, suna yawo cikin ƙasa suna waye ma matasa kai. Sai ga mutum ya je cikin wato class, akwai wani da ya zo a nan ya mai ya zo cikin class da ƴan madubban shi da ƴan takardu ne, wai yana ce ma yara duk wanda uba ne ya bashi kashi to ya zo ya gaya mu da mun san wanda zamu yi zamu kai shi a darmi shi. Sai wani yaro bayan ya kare turancin shi da menene da yake gani na sanin duniya tai, sai da zai fita sai yaro ya ce ina da magana tambaya, sai ya dawo ya maida madubban ya ce ina sauraron ka. Ya ce to kamar yanzu babana ya bani kashi, sai ni zo ni gaya muku ni kai kara wajen ku. Sai an ka kama babana sai an ka kai shi gidan kaso sai an ka rike. Sai su ahiya ta waye uban wana zai bani kudin kari. Koko wa zai bani kudin kari. Ka gani haka sun kai iske. Wani mutum yana aiki a cikin gunduma ta kwanni, jihar kwanni akwai gandari wanda sai hukunci yayi, suka zo suka iske wani lattijo yana aiki da shi da ɗanai, sai suka taho da motar su fita ma an ba su motoci masu shiga daji kat-kat masu karbo, sai suka zo suka iske shi. Lattijo salamu alaikum ya ce wa alaikum salamu ɗana lahiya, ya ce a aiki na muke nan muna yi, suka ce a mun gani, suka ce ya baba wannan yaro shekarar shi nawa, ya ce shekara 14. Suka ce a to ai wannan ana azabtar da shi, yaro bai dace a sa shi aiki ba sai ya kai 18 shekara 18. Sai ce to ai ka san dana ba san doka doka ba, ashe shi yaro sai ya kai shekara 18 aka sa shi aiki? Sun ka ce eh baba. Sai to babu laifi, yanzu da sun ka tashi za su ce ma yaro hau mota ka bi su. Sai suka ce a ya ce shi hau mota shi bi kuma da kai hau a bar shi nan wajen ka ce a sai ya hau mota. Ya ce abinda za a yi ku tai da shi yanzu 14 gare, idan kun ka tai da shi shekara 4 ya kai 18 sai kuma idomi shi sai mu yi aiki tare. Danka kana kokarin ka koya mai aiki shi zan dan kware shi in hani kare shi in hani al'umma, amma lalatattun mutane shedannu suna nan suna son su hure mai yaro kunne a koya musu shangiya da biyan mata, marmakon su koyi aiki na hannu su zaman to maza yadda za su iya rike kansu su rike iyali, amma ana tambada mu da matasa ba su iya komi ba sai shangiya sai biyan mata sai zuwa buwas sai kallon balo, babu komi cikin kansu sai waƙoƙin Amerika waƙoƙin kahirai. Shine abinda ake bukata gare mu. Iyaye kuma ba su da daraja, ba a dauke su komai ba, wannan su ko wanda sun ka waye kenan. Sai mutum fannin su ko masu kuɗi, idan mutum ya kuɗi ta shame da uba ne yaro ne bai dauke ba shi komai ba, sai ka ga ya buga ma uba ne tsawa, sannan kuma shi cikin gida shine adda umurni, don saboda shi ga biyan fakcir ta ruwa, shi ga biyan fakcir ta wuta. Sai an ka ce za a yi mai matsala duk sai shi bari, saboda dole sai an dawo ana roƙo ne. Idan duk wata musiba duk wata lalura ta taso a cikin gida shi aka bida, shi yasa bai dauki uwaye ne komi ba, da uwa sai da uba ne duk tsawa shike musu. Sai ka ji ce duk kushin banza na kai bari, hagani yanzu mashi da kowa sai ya tambaye ni dala 40 kai asara. Allah ya ce a kyautata ma uwaye, ka dubi irin yadda iyaye su ne sun kafi kowa darajar da ka taimaka musu a duniya, amma yau ku diba irin bala'in da muke gani. Duk da wajen ibada an dauki uwaye banza, sai ga wata Ramadan ya kama mutum ya sai sikari karto 5 na jika 25 wannan mai bansanka din nan ya kai gidan sarakunan ne, ko kuma ya kai gidan budurwarsu wadda ta san shi arma, ko kuma budurwa ta da suka harka tare, ko kuma karuwa ta yi ko gabdi, amma ya kasa sayan karto guda na cikir na dadan jika guda kai ma ubale ba ai hakan gana ake aikatawa. Kaga mutum ya sai shadda ta jika 50 ganila yayi dumci mai kyau ya kai ma sarkuwa ta yi ko ya kai ma umma ta ce ko budurwa ta yi, amma uwa sai 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 birki da ja kashi aika mata sai dan zani na 2 mil shi aika mata, ko kuma uwaye ne suna kauye sarakunne ne suna birni ya sai rago na jika 100 ya aika ma sarakunne ne ko jika 50 sai sai akuya ya aika ma uba ne kauye sai kasan mutanen kauye na, ya sai sanda ta jika 50 ya aika musu surki ne sai shabari sai tsohon kumfule ne wanda kashe tura ma baban shi, kuma in ka gane sai ka ja ce mu albarka muka bida, ina kake bida albarka kana nuhin shi Allah ko kai ga rabon albarka kana bakan ka albarka. Mutumin da ya kaskantar da uwaye ne bai dauke su komai ba, ya girmama waɗansu mutane. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ku yi ma iyayenku waɗanda suka sha wahalaka, ko lahira ma'aihinka shike sunan shi ne zaka amfani da shi, haka mutu sai an kire ka wani dan wani, amma uwaye an bar shi su banza, an bar shi su ba komai ba. Hakan ga ƴan mata su ba da attare da iyayensu sun mai da iyayensu banza, sun dauki uwayensu ba komai ba, ba su kimanta iyayensu mata, sai kaga yarinya tana zamre yanzu cikin lokacin azumin garin muke ciki, tana kwance, uwarta na nan na aiki, uwarta za ta share gida, uwarta za ta yi komai, ita ko ta bai duri ta yi kwancinta. Sai in dare yayi, ta yi wanka, ta zo ta ci abincin da mahaifiyarta ta yi, ta zamna cikin hilin gidan da uwarta ta share, sannan sarmayinta ya zo a zamna a yi hira cikin gida. Saboda ita ba a sa ta aiki, ba a sa ta aikin komai, daɗinta take yi. Allah ya ce a girmama uwaye, idan ba ku girmama su ba, ko da abubuwan da sun kai da wahala ku, wallahi ya kamata ku san darajarsu. Shi yasa wani mutum ya zo wajen Sayyidina Umar, da ya zo wajen Sayyidina Umar yake cewa ni ina son ma'aihana sosai kuma ina kyautata musu. Sai Sayyidina Umar ya ce mai, iyayenka sun yi son ka da kai, son da ka kai musu bai, wato bai kai son da suka yi ma ba. Yake cewa na wahala bisa ga ma'aifiyata, nayi mata kaza, shin wai na biya ta? Yace a ba zan can biya bane. Yace bambancin kyautata wa kada tasu, su lokacin da sun ka kyautata ma ba tabbata bane su ci unhwaninka, suna neman ne ka zan wani abu, kai kuma lokacin da kake kyautata musu kana da dan maraba da su. Da yawan mutane suna zaune cikin gidan garo suna jiran uban su shi mutu, da yawan mutane suna kyautata ma yannan su da kannan su suna jiran uba ne sai ya kai kasa, da ya kai kasa sai ka ce to a raba kofa, dama babana ka jira shi mutu. Abinci ya barba kowa, taimako ya like kofa, saboda uba ne shi na da rai. Kaga ashe su uwaye sun kyautata ma suna jiran kazan wani abu, kai ko su sun tsuho kana da dan maraba da su. Ce tsohon nan na ku mai dan daki ne tangehi a kasashen Larabawa, wani mutum sai ya gina babban gida chateau, sai yayi gehe sai ya aje uba ne. Yanzu tsoho shi na tun cikin daki shi kadai, in an kai abinci sai a dauki abinci sai a kai mu tsoho can, in an ka kai mai sai a dawo, shikenan yana can cikin lungu. Haka ake tafiya. Randan sai dane zo ce baba, yace in yace wai da Allah yanzu shekara nawa sun kai saura, kai ma ba mai da ka can burin ka kai ma abinci tare da babanka. Sai ya tuna cewa ashe sun bar tsoho cikin bala'i, daga nan sai ce to a hiddo tsoho a kashi tsakiyar gida. Kenan dan shi inda ya gina zai ce to tsoho kai ma a kai ka can. Kaga yanzu tsoron da yake ji ya ga dane zai mai ta'addanci, shi yasa yanzu zai ce ta tsakanin shi da ma'aishi ne. Allah shi gyara, kuma Allah ya shiryar da mu. Allah subhanahu wata'ala ce to wazil qurba, sannan kuma da ma'abucin kusanci. Kyautata ma uwaye kishi a biyu gare shi, na farko shine ya kasance ka cutar da su, na biyu ka kyale su ka taimaka musu. Abin bakin ciki na ka bar ubanka da kuɗi, wai kana da kuɗi ka koma ka bar ma'aihinka shina yawo shina bara wajen mutane. Ka iske mutum mai kuɗi na amma uba ne bai iya samun dala 10 gare shi sai ya biya wajen yaran shi wanda suke aiki su ba uban shi dala 40 dala 50. Direban shi shina zai taimaka ma wani amma shi bai ba wani dala 100, sai dai uban shi yazo shi mola, ka mai da ubanka dan mola. Ba ka iya ba ma'aihinka sai dai ka bar ya zo ya bara. Ka iske wani ɗane Allah ya bashi dukiyar da ko ƙaƙa take wannan dukiyar ta kai dukiya, amma sai ka iske uba ne ya wuda shi cikin gari, in ya zo ne ya ce a bashi dala 40, in ya zo ne ya ce wai wannan tsohon wani na uba ne, sai a ce ba ka san uban shi ba, ai wani na uba ne, sai ka ce wallahi ban yarda, a ce wallahi uban shi da shi ya aihe shi, amma ga shi nan shi na yawo ya bar kyautata mishi shi kenan ya samu idanu. Balle da masu cutarwa, masu bugu, masu kine ma uwaye, masu cin mutuncin uwaye, masu gwada mu iyaye ba su isa ba. Sannan makusanta su ma a kyautata musu, wajibi ne ka kyautata makusantanka. Allah subhanahu wa ta'ala kowane dan adam yana da dangi na wajen uwa da dangi na wajen uba daga cikin mutum ya adam, banda annabi adam da hawa'u da annabi isa alaihi salam, domin shi annabi isa bai da mahaifi, bai da baba, sannan kuma annabi adam bai da uwa bai da uba, sannan kuma hawa'u tana da uba ba ta da uwa. To su waɗannan za a danganta dangin su ne inda annasu, amma wato mu dukkan mu mutane muna da dangi na uwa muna da dangi na uba, dole a kyautata musu. Kanin mahaifiyarka, wan mahaifiyarka, kanin mahaifinka, wan mahaifinka, gurgudun abinda Allah ya baka ka taimaka musu. Watan Ramadan ya kama, Allah ya baka hali kana da kuɗi, sai ka dauki list dangin uwa ka hidda sikir na jikka 100 ko na 200 ka hidda ka basu, dangin uba sikir na jikka 100 ko na jikka 200 ka basu. Ina fata an fahimce ni. Lokacin zakka ya kama, waɗanda ba su daga cikin waɗanda suke daga cikin waɗanda za a ba zakka ƴan uwanka, ka hidda ka basu, ka kyautata musu. Allah subhanahu wataala ya umurni da wannan. Amma ina da yayi kuɗi to yanzu ya canza abokai, ya canza ƴan uwa, ba ruwa ne da sauran ƴan uwan shi. Da ya zo ya samu aiki ya zaka nan ya mai ya zan babban ma'aikacin gwamnati, kuma magana ta kare, sai ka iske lokacin da yake can ƙauye yana tare da ƴan uwa, yanzu kuma ko da zaka ya dawo ya mai ya zan babban ma'aikaci, yanzu ya canza ƴan uwa, ba ruwa ne da ƴan uwa ne, bai zuwa. Sai in yayi retreat talauci ya bugai sai shi koma gida, in ya zo sai shi azarkici, yanzu gidan gado sai an bashi daki ne, kaga ya tada rikici, saboda mi, saboda bai aikata alkhairi ba. Don haka kyautata ma ƴan uwa yana sawa albarka cikin dukiyar mutum. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa duk wanda yake son wato a kala mai albarka cikin arzikin shi, a kara mai albarka cikin rayuwa sai ya samu lokaci mai tsawo na rayuwa, ba wai Allah ya kara mai kwanaki ba, a'a ya zamanto za a yi lokaci mai yawa ana tunawa da shi, to ya sadar da zumunta. Sadar da zumunta kuma daidai irin yadda Allah ya ce babu girman kai, don kana mai kuɗi to ba kullun kai na za a zuwa wajenka ba, ka samu lokaci wanda zaka ziyara ƴan uwanka, ka san da mai kuɗi da mai mulki da masu matsayi su sai dai a zuwa wajensu, shi bai taɓa tunawa ya kamata ya taka ya tayi ya zo ya iske ɗan uwa su hira, a bai tunanin wannan tunda shi yadda kuɗi sai dai ka zo, to dama dama in ka zo sai shi taimaka maka, shi wanga mai dama daman nan, wani ko in ka zo sai ya ce maka mina na kawo ka, mina na ka zo bida eh lokacin da nake ina lakkwal ina cin garin rogo cin ko taɓa taimaka mini, ina ruwanka da wannan. Ko da ƴan uwanka ba su taimaka ba, saboda da haƙƙi ka taimaka musu, zancen ka ci garin rogo babu ruwanmu da shi, wahalar da dukkan sha ka sha ta ne saboda ka zan namiji, kuma yanzu Allah ya taimake ka ya baka, ka daina wannan magana, in kana taimaka ka taimaka, in baka taimakawa ka aje dukiyar ka ka mutu kuma a sai lahira. Safi ne Allah subhanahu wataala ce wal yatama, da marayi su ma a kyautata musu, domin maraya yana daga cikin waɗanda ya kamata a taimaka ma, ya rasa ɗaya daga cikin manya-manyan rukunai na rayuwa shine ma'aiki. Ba a kiran mutum marayi sai da sharuɗa guda biyu, wanda mahaifin shi ya mutu namiji sannan kuma bai balaga ba, idan mutum yana baligi uba ne ya mutu ba marayi bane, domin ya isa sai nemi muka dai, sannan kuma idan mahaifin mutum ce san mutu to ba a kiran mutum marayi, sai dai in mahaifi ne ya rasu ko mahaifi ne da mahaifiya sai. Ina fata an fahimci ni, malamai suka ce wato maraya daga cikin tsuntsaye shine wanda ya rasa ɗaya daga cikin iyaye, in uwa san mutu ko uba ya mutu to maraye ne, amma maraya daga cikin wato dabbobi shine wanda ya rasa uwa, ko ba haka nan bane eh, dan tumkiya ko dan akuya ko dan saniya in ya rasa uwa shike maraye, ko in ya rasa uba in ya rasa uwa dan ita gaba shi nono ba ruwa ne da uba ne dan haka suna daga cikin waɗanda Allah ce a kyautata musu. Me yasa? Saboda waɗannan mutanen ba a san irin matsayin da Allah zai kai su ba, kun san da yawan mutane ba su iya taimaka ma in ba suna tunanin Allah zai wani abu da kai ba. Ina fata an fahimce ni, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine khairu khalqillahi ajma'ina, haka ne kuma maraya ya tashi, ko ba haka nan bane, maraye ne alam yajidka yatiman fa'awa, maraye ne yazo da alkhairin duniya da lahira, shine yazo da abinda kowa bai taba zuwa da irin shi ba, kun gani, don haka ba a san menene zai zama ba, sai ka taimaka ma marayi don saboda Allah, kuma ka tuna cewa ranar wato in ka mutu kai ma ɗiyanka za su zama marayi, ko ba haka nan bane, to in ka kyautata Allah zai kawo wanda zai rike maka ɗiyanka, duk mutumin da ya ma Allah aiki wallahi Allah ba zai tusantar da bayan shi ba. Hidir lokacin da ya zo tare da annabi Musa ya ce wa ammal jidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. yace baban su ya kasance mutumin kirki, shi yasa Allah ya umurce ni in zo in tadda wannan katanga. Kaga shi na san lahira ko ba wai sar da dukiya ne ya aje madiya ne ba ta haram da halal, yace ya aje musu dukiya don kahin su girma ana iya barkatar da ita, amma da yake yayi imani da Allah yayi aiki da kware kaga dukiyar shi Allah ya tsare shi na san lahira, sai ɗiyan shi sun girma su ɗauki wannan dukiya, to don haka tarda ma ɗiyanka dukiya ba shine zai sa su amfanu da ita ba, kana mutuwa waɗansu za su amfanuwa da ita, sai ka gina gida mai kyau sauran sati guda ka koma sai ka mutu, matarka sai ta armeni sai su shige, kaga kai za a yi ma tambaya cikin kabari. Wal masakin, da kuma miskinai, jam'i ne na al miskin, don haka su ma Allah ya ce a taimaka musu, kada a zo a rinka girman kai masu hali, in an ka to neman dala 40 gari ka ko dala 60 suka ja shi don Allah, shi don Allah wai mutum shi to shi na tambaya dala 40, ita dala 40 ita ammi kamance da Allah subhanahu wa ta'ala, ai ba ƙarhi na gaba da kuɗi ba, ai ba wayo na gaba da kuɗi ba, ai ba dubara ba ce gaba da arziki, Allah ne ya ke ba da arziki. A Amerika akwai masu kuɗi akwai maƙiyata, a Niger akwai masu kuɗi akwai maƙiyata, da wayo ne yake ba da kuɗi, da wani ya hika wayo, da ilimi ne yake ba da kuɗi, wani ya hika ilimi, da dubara ce take ba da kuɗi, wani ya hika dubara, da relation ce take sawa a samu kuɗi, wani ya san kowa cikin ƙasa, ya san shugaban ƙasa, ya san prime minister, ya san waye, ya san waye. Ina fata an fahimce ni, yana da rezokin, amma in Allah bai yarda ai arzikin ba ba a yi, shi yasa kace ganin mahiyoncin masu kuɗi kasashen mu komai musu iya ba, bai iya rubuta suna ne ba da Larabci, bai iya rubuta suna ne da Faransai ba, bai iya Faransai ba, kuma shi na da kuɗi sai ya taimaka maka, sai ka yi university ka samu doctorate sai ya baka dala 40, arzikin na Allah ne, da ilimi ne ke sa a samu kuɗi, da ya kamata a ce in na duniya na dai ƴan boko sun hikuwa kuɗi, ko ba haka nan ba, in kuma na addini na kasa a hikuwa kuɗi, da malamai sun hikuwa kuɗi, amma ina arzikin na Allah ne maqsum, Allah ya raba shi, shi yasa kada ka sa tsammanin dan mutane sun zo neman taimako wajen ka kai shu'ur bil kibr kana jin kanka a'a ka gode ma Allah da ya baka abin da an ka zo nima wajen ka kalima ta al miskin malamai suka ce wato idan akwai kalima ta al faqir da larabci idan muka ce al faqir za mu fassara shi da Hausa mu ce mi mu ce talaka idan muka ce al miskin mu ce miskini ko kuma talaka shin akwai bambanci tsakanin waɗannan kalimomin ko babu sannan wace kalima ce tafi tsananin talauci daga cikin su wadansu malamai da yawa daga cikin malamai suna cewa ko kuma wadansu da nike ji suna faɗi sai al miskin ana nuhin miskini yahi faqiri zama talaka wannan fassara kuskure ce ina fata an fahimce ni domin mi domin ta saba mu abinda alqur'ani ya zo da shi ina fata an fahimce ni eh an ce al miskin aka yi shuru to ya shahi miskini ya shahi al faqir domin an ce kalmomi ne wadanda kullama ijtama'a iftaraqa wa kullama iftaraqa ijtama'a da kalima ta al iman da al islam eh an ka kawo guda ba a kawo guda ba duk sun shiga ciki eh an ka kawo al islam ba a kawo al iman ba al iman ya shiga eh an ka al iman ba a kawo al islam ba al islam ya shiga amma eh an ka kawo su guda biyu ko wani ya dauki matsayi ne ina fata an fahimce ni قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا kaga amma inda aka ce inna dinu inda Allah al-islam ya shahi iman ya shahi musulunci to nan da anka ce al-miskin ba ka al-faqir ba kenan ta shahi faqiri ta shahi miskini amma inda anka bambanta su kuma cikin suratul tauba to kuma sun zan daban-daban innamas sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin kaga nan Allah ya bambanta su to wahi talauci daga cikin su wasu kace al-miskin wasu kuma sun kace al-faqir to menene asalin kalma ta al-miskin menene asalin kalma ta al-faqir suka ce al-miskin kalma ce wadda take nuhin as-sukun shine wato natsuwa da yin kasa-kasa ai kankan da kai wato askanahu al-faqr talauci ya sai ladabi kun san da yawan mutane suna da ladabi saboda suna da talauci in mutum na da kuɗi kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna in da adam na da kuɗi bai kallon kowa da irin rahama sai ga shina tahiya shina saddakai saba ina fata an bincike su an kace mai miskin mai yi kasa kasa saboda babu kuɗi a tinda nuru inda shi na da kuɗi sai tadda kai ne sama ko kallo ba ku ishe shi ba ko ba goda masu kuɗi suke yi ba in ka gaishe su sai sun gara masu ka amsawa ina fata an fahimce ni sun kace to ita ko kalma ta al-faqir ta samu asali daga al-faqira wato akwai wasu kassa waɗanda akwai bayan ban mutun masu dan abin nan ballo 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 to wannan su ya ce al-faqira waɗannan su kuma al-faqru saboda talauci shina karya bayan mutun nan da nan na in mutun na da talauci shina aikin wala zai ga yalan kwashiki ko da ba doguna ba ka ga ya doro eh shi yasa Allah ya sa ma azaba wanda ake mai yan wuta tazunnu an yuf'ala biha faqira sun tabbatar da za a yi musu azaba mai karyar da kashin baya to mun samu asalin ma'anar shi a lugha mun samu asalin ma'anar shi a lugha wanne ne fi a cikin shari'a faqir koko miskin eh miskin yahi arziki bisa ga al-faqir ina fata an fahimce ni domin mi domin a cikin suratul kahf har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yake cewa ammas safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba wa amma as-safina jirgin ruwa fa kana limasakin ya kasance ga miskinai kaga ashe suna da abin da suke neman abinci kinan dan haka dan mutun yana da hanyar da yake neman abinci na zama miskini an gane ni shi yasa wadansu suke kaddara miskini shine mutumin da bai da abincin da zai ci shekara guda to an kai haka maganar Niger ayi da miskinan za su yi yawa ina fata an fahimce ni kenan dai miskini yana da hai amma shi faqiri zai kasance ko abincin da zai ci yau babu sai kaji mutun ya ce ya tashi ya ce jama'a ina neman taimako fi sabilillahi a taimaka mini ina da permiti na ko kuma ina da diplomi na aiki kuma banda abinci don Allah dala 40 nake ne ba kaga zan faqir ina fata an fahimce ni sha'ir yake cewa yamshil faqiru wa kullu shay'in didduhu wan nasu tughlaqu dunahu abwabaha wa tarahu mamqutan wa laysa bisalimin wa yara al'adawata wa la yara asbabaha حتى الكلاب اذا رات رجل الغنى قامت اليه وحركت اذنابها اما اذا رات فقيرا ماشيا قامت اليه وكشرت انيابها يتي يمشي الفقير تلك وند بيد كودينا تهيا وكل شيء ضده شنا غبا ده كومي duk abin da ka sani duniya makin shi da duk da kasa da yake tiya bisa garin ta take ci ta bashi ka jaba ta kak ya taka da karshi kullu shay'in dudduhu wan nasu tughlaqu dunahu abwabaha su ko mutane suna kulle kofofin su daga talaka da an tsinke shi sai a saku ba da an tsinke shi sai a waci da an tsinke shi ana hira sai ai kwana wan nasu tughlaqu dunahu abwabaha وتراه ممقوتا وليس بسالم يتي da kaga talaka ka san yana cikin damuwa don huska sai zaka gani labarin zuciya a tambayi huska walaysa bisalim baya da cikin mutane masu zaman lahiya wayara aladawata wala yara asbabaha talaka yana tahiya yana ganin adawa ga mutane kuma bai ganin sababinta ana ta adawa da shi don mi don baida abinda zai basuwa kai sha'ir yace hatta alkilabu idha ra'at rajul alghina dudda kare in ya tsinkai mai dukiya qamat ilayhi wa harrakat aznabaha sai yaje zuwa gare shi sai yana son suna tana daga bundi yanzu in ka sako galila ka sako turare ka sako sura mai kyau to kare in ya tsinkai ka sai zo shi yana son suna tana daga bundi ne yace amma idha ra'at faqidan mashiyan idan kare ya tsinkai matsiyaci can tahi da tuwa hin wanda ba su da kyau qamat ilayhi wa kasharat anyaba sai shi mai haushi tunda nesa dudda kare in ya ga talaka yana mai haushi Allah ya tsare mu da talauci Allah subhanahu wa ta'ala yace to wa qulu lin nasi husnan ko gaya ma mutane magana kyakkyawa duk lokacin da zaka yi magana ka gaya mutane magana kyakkyawa ma'ana lafazin ta zama to mai kyau sannan kuma ma'ana ta zama to mai kyau kada ka buga ma mutum tsawa akwai lokacin da zaka gaya ma mutum magana ta alkhairi amma da tsawa sai ya gane ba alkhairi ne ka gaya mishi ba ina fata an fahimce ni wato hai'a ta magana da zaka yi kai magana mai kyau shine ka dauko magana mai kyau kana magana sannu amma ba ka gaya ma mutum magana mai kyau ba amma da lafazi mai karfi zai gane ba maganar ka gaya mishi ba ga tsaina ka yi mai sannan kuma ka dauko ma'ana mai kyau ka gaya ma mutane sai Allah ce wa qululil nasi ku gaya ma mutane gaba ɗaya Allah bai ce wa qululil muslimina ba wa qululil mu'minina ba bai ce wa qululil walidaikum ba a'a wa qululil nasi husna saboda magana mai kyau tana sa wakka samu wato zaman lahiya tsakaninka da kai da mutane duk da kafiri ba a son karinka zuwa kana ga mai maganar da ba su da kyau a'a kowa a zaman lahiya kalima mai kyau gaisuwa tana sa makiyinka sai shi rage adawa kai mutum ko makin kana inda kana ce mai salamu alaikum salamu alaikum to sai hankalin shi ya kwanta amma ka biyo baka gaishe ba sai ka sa tension ta fara tashi sai fara tunanin wani irin shiri zai maka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim komi ka gaba ka da mutum assalamu alaikum wa rahmatullah muna lahiya inda Hausa na da ya gida muna ya hakuri ina yara koda yana gaba da kai sai waɗannan kalmomin suna sabkar da adawa ce suna yi kasa da ita amma matukar mutum makiyinka na kuma kasan yana yi maka sharri baka gaisa to ka karasa gaba tsankanin ka da shi gaisa kowa shi yasa musulmi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa inna lanabushu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum akwai mutanen da in mun ka gane su sai mu yi dariya mu yi musu murmushi amma zukatan mu suna tsiri musu domin kafin rai ne ina fata an fahimce ni kenan sai ka saba musulmi a rinka gaisa qululil nasi husna an zo ne ma abu wajen ka babu kaka gaya mutane magana banza mana in ba ka ba mutum ka gaya mai magana mai kyau Allah shi baka gaba ba da almajiri ya zo baka gaya mai magana mai abin nan ko kai mai izgili domin mi domin bawan Allah ne qululil nasi husna sannan kuma al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa'adi shi ma qululil nasi husna ne in baka da kudin da zaka ba mutum kaga mutum yana abin da bai dace ba ka gaya mishi gaskiya ka ce mai abin nan Allah subhanahu wataala ya haramta shi dan makwabcin ka qululil nasi husna ka gaya mai gaskiya dan kanin ka ko dan wanka qululil nasi husna kai mai wa'adi amma yanzu mutane in dai shi dan shi ya tsira shi kina ba ruwa ne da kowa in ya ga dane zai taba kuran sai shi rike da ya ga dan wani sai ce to uba ne shi na zakkowa ina in shi na zai koya mutu ba ruwa ne ina ba ta fahimce ni duk da yake uwaye yanzu mata su sun ka taimaka wajen ɗansu su lalace da uwaye maza idan ka kire dan mutum kai mai wa'azi sai ka ga baba ne ya zaka ce to dibo hanya ka daban hanya shi daban ba dan ka na ba ko kuma dan kanin ka in ka bashi kashi in yi abin da bai dace ba kai mai nasiha uwa sai ga dar mu wazzali sai zaka ce to dibo ba haka ga cishe shi ba kuma uba ne shi na zakkowa da uba ne ya zaka ta faɗa mai yanzu aboga sai a rabu zumunta ina fata an fahimce ni mutane ba su san ciyon kansu ba mutanen da idan yaro aka bashi kashi na cizo a cikin karce in ya ta yana kuka gidansu in ya zo wajen uba ne ya kwadi kara mai ake yi saboda ya zan wani abu ko ba haka nan bane eh amma yanzu fa ma dan ka ma yanzu in ka ce ka bashi kashi ma takka tana cewa a'a shaha mishi lahiya mi ka bashi inde kana talaka shaha mai lahiya idan dai ka ta an ka aza mata sallaka ce ba a race shaha mata lahiya mi ka kai mata ba ka sai mata zani ba ka kai mata kaza ba ka kai mata kaza kuma ka ce ba ta yin talla to mutumi Allah ya kyauta wa qulu lin nasi husna wa aqimu ssalata allati aqida salla ayi ta cikin lokacinta abi duri mai kyau ayi salla asa sutura mai kyau aje ayi salla a nemi karatu na kyau mai kyau ayi salla a iya fatiha a iya karanta qur'ani ba wai ana karatun qur'ani ba kamar ana cin rogo cikin baki dole ka hidda fatiha da kyau ajita ba ka zo kana gunguni ba kana karanta mutane alqur'ani a'a fatiha rukuni ce a cikin sallah duk wanda fatiha ta bata da kyawu sallah ta samu matsala dole fatiha ta yi to الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دولي أكرم تفاتيح ركو أما الحمد لله رب العالمين أرحمن أرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله أكبر wannan sallah ce ko wasa to ko ka mai da Allah abokin wasa karashe sa kake irin ga karatu wallahi jama'a mu ji tsoron Allah domin ranar tashi alkiyama Allah zai tambaye mu ka tsaya ka iya karatu sallah da kyau wa atuz zakata Allah ce a ba da zakka za mu zo mu yi bayani insha Allah zuwa gaba akan mutanen da Allah ce a ba zakka a cikin suratul tauba insha Allah ta'ala akwai aya wadda za ta magana kan zakka in an zo gaba laysal birra an tuwallu wujuhakum da haka nan za mu yi bayanin mutanen da Allah ce a ba su zakka domin ya kamata ka san su in lokaci yayi a fitar da ita sannan a ba waɗanda Allah ce sun cancanta thumma tawallaytum Allah ce bani isra'ila sai sun ka juya sun ka bada baya illa qalilan minkum sai an kadan daga cikin ku bani isra'ila to kuma musulmi yanzu ga kunan ba bani isra'ila kuke ba cikin ku mutun nawa yake yayi wannan mahi yawa ko ku yan kadan Allah subhanahu wa ta'ala ya sani wa antum mubriduna kun ka ci gaba da bijirewa bayan kun juya baya kuma zuciyar ku ta kauce domin in an ce tawallaytum mutun yana iya juya baya abu yana cikin zuciya ta yana so ne amma in an ce tawallaytum wa antum mu'iduna da jikinka da zuciyarka duka gaba ɗaya sun juya ba zancen ka dawo Allah ya tsare mu ina ganin lokaci ya kawo jiki abinda muka faɗa zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure ƴan uwa musulmi Allah ya gafarta muna malam sai kai muna addu'a sai gobe Allah ya kai muna rai
wannan tambaya ta shahi zancen daukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya dauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi anan sai mai tambayar ne yayi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban da yayi amfani da aikin domin ya sake buga shi so da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya yace ina hukuncin kudin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rata ya a wuyansa malam yace malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikin sa ko kuma zufar goshin sa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka dauka ka hada da kansu kai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikin sa to idan wani ya dauke shi a nan wurin ya ci haƙƙin ka kai da kai tsarin tun a farko misali idan aka dauki cewa ka rubuta wani littafi bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya dauke shi yayi amfani da shi ko ya sayar da shi kai dai ka riga ka bashi izini ana iya amfanin da aka ga dama da shi anan sai malam yace ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya dauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko yayi wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya dauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma yayi wani amfani da shi ko yayi sana'a ya sayar domin samun wani amfani anan wurin wato haƙi ya hau a kansa shine ganin cewa yayi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma anan musulunci ya hana cin haƙin wani bayan haka kuma malam yace a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi yayi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya tukumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙi ko wani kaso da za a bashi anan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya jeniya da aka yi duk wanda yace zai dauki wannan littafi ko kuma wannan tsari yayi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izinin ka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan yayi haka to sunan sa barawo saboda shari'a bata yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko CD ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya iya ayi a musulunci ko kun ba a musulunci ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio Labuadi Islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan company yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya dau sauti da hotuna ya zo ya haha ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi da zai samu wani a ƙarshe zai iya dauki wannan shiri ya buga shi ya amfani da shi ba tare da izinin mu shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan company tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka bashi yardar cewa yana iya dauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane dan adam da ya dauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na bi kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka duka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine haramta sata kuma ya haramta cin zalunci shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum yayi wani aiki zufar sace zufar goshin sa ne wahalar sace ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci akan ta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zufar wani bayan ya riga ya yi tsarinsa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko mi ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko sai dai ko kati mai muwa ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan ka yi haka ka yi kuskure abin da ake so a lokacin da duk kake buƙatar ka yi amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yanda ka kai buƙatar saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Niger aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙinsu ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izininsa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalunci ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu daya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shedan sai mun yi kokari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malami ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izininsa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kuma mu gane ko mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki daya dan uwa musulmi kun dai ji irin hadarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk illahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayan su mallakar studio Labuadi Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko kartin memoir idan ba anan ne studio Labuadi Islam ba to shikenan kun taimaka an yi sata kenan shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku fada tarkon shedan ku nemi kaset din ku na wa'azi ko sai dai ko kartin memoir a studio Labuadi Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun karfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin kayatar da ku wassalamu alaikum